abinda ke jawo wannan fitina abu ne wanda mutane masu fahimtar siyasar kasar nan za su yi a hangen shi tun nesa. An yi zabe sai kasa kamar ta rabe kashi biyu, an arewa da yarbawa suka dauki bangare, su kuma inyamurai da yan sausa suka dauki bangare aka rabe. To tun rabe wannan za ka ga alamun cewa wata rana fa za irin wannan abun zai faru. To me maganin irin wannan? Maganin irin wannan tunda ya kamata da sai a kira kowane bangare a ce ku zo a yi gwamnatin haɗin kai. To tunda haka bai faru ba, har aka yi gwamnatin bangare ɗaya, duk da haka yanzu abun bata ɓace ba, a sake kiransu a ce ku zo ku kawo wakilanku, ku zo a zauna da ku, a zauna a ga yadda za a tafiyar da gwamnati. Domin matsalar tafiyar da gwamnati ne, ba za su yarda a yi tafiyar da gwamnati ba su ba, kuma ya zama man ƙasarsu ana ɗiba ana aiki da shi. Wannan mu ya kamata mu fahimci haka, wato mu 'yan arewa matukan muna siyasa, mu ba ilimi, muna abubuwan mu da son rai, to za mu taɓa ci gaba ba. Dole mu buɗe hankalinmu, mu yi amfani da ƙwararrunmu, masu iliminmu, profesoshinmu sun gaba da shawara, ba jama'a cikin gari ba a ce duk abinda suka yanke ko abinda suke so shi za a yi. Matukan hukuma tana da yin haka, to ba za a samu nasara ba. Wannan ƙasar tana buƙatar a kira kowane ɓangare a zauna, kada a kula da siyasar da ta raba ƙasa.
Amma an kafa malam, an kira mutanen nan da niyyar ICI maslaha, sun ce su ba ma maganar sulhu ba ce a gabansu.
Eh, ba maganar sulhu ba ne, domin yadda tsarin yake na gaya ma Najeriya ta rage biyu, PDP ta ɗauki South South East, APC ta ɗauki North West North East. Wannan duk mai hankalin siyasa zai gani. To matukan baka garwaya mutane ba, kace ai siyasa ba siyasar kungiya ba, kungiyanci, to matsalar na nan. Domin ba zai zo ya dai sulhu da kai ba, alhali ya san ya kama maka makogoro.
Ta ina za a haɗe gaba ɗaya a samu maganin wannan matsala?
Abinda za a yi shi ne a kira manyan shugabannin ƙasa dukkansu, manyan shugabannin ƙasa kira su duka, da manyan ƙasashen Ibo da manyan ƙasashen South South, a zo a zauna da su a ciriya za a tafiyar da gwamnati, an sannan shi ne zai kawo zaman lafiya. Amma in an ce gwamnati ta ci gaba ne take a kan ƙungiya ga ajendansu, kuma cikin ajendan nan shi ne bin waɗannan mutanen ana kamawa, kan mu yaudari kanmu, za su ci gaba da wannan tawaye.
Amma malam, ta yaya za a ce kila an yi laifi? Mutane za su ce an yi laifi, a ce kuma an kyale mutane.
Oji kuma ya biya kasan nan ba, mutum nawa ne ba su mutu ba, amma dole aka kyale shi don a zauna mai lafiya. Shi zaman lafiya fa komai za ka iya bayarwa don a same shi.
Ba gani ya kamata amfani da ƙarfi kamar yadda aka yi wa 'yan Boko Haram don a kawo ƙarshen wannan matsala?
Farkon akwai ƙarfin, to amma ina ƙarfi yanzu? Kuma yanzu duniya ta kai ba ka yi amfani da ƙarfi ka canja kowa. Amerika ta je da ƙarfinta ƙasan Iraki wai don ta ɗora su da ƙarfi kan mulkin demokuraɗiyya, amma ta kasa. Har yanzu ana cewa wannan wargaza ƙasar da aka yi na Iraq domin shiga aka yi da ƙarfi, da dalilin aka yi da yanzu an samu zaman lafiya. So yanzu ƙarfi bai aiki, sai dai lallashi, kuma ba wani lallashi kamar siyasa. Yanzu ya kamata a fara siyasa, saboda haka duk kungiyoyin da PDP da APC su aje wannan ragaman yakin siyasan karaman, wato mai karancin nisan ido, a kira kowane bangaren Najeriya a zo a zauna, ya za mu tafi, shi zai kawo kwanciyar hankali.